Mai saurare barkamu da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Media Trust. Karancin man fetur na neman tsayar da al'amura cak ga al'umma a wasu sassan Najeriya. Da dama sun ce lamarin ya shafe su kai tsaye kuma sakamakon haka suna dandana kudar su. Shin yaushe wannan lamari zai zo karshe musamman idan aka yi la'akari da cewa tun a makon jiya kamfanin mai na ƙasa NNPC ya ce ya magance matsalar da ta jawo karancin man. A shirin Najeriya a yau za mu tattauna da waɗanda abin ya shafa. Sannan mu ji ta bakin masu rarra tsaki kan yiwuwar samun mafita nan kusa. Wasu da muka ji ta bakin su a birnin Abuja kama daga masu sana'o'i da kuma al'ummar da ke gudanar da lamuran yau da kullum da ababen hawa sun shaida mana yadda lamarin yake taba su ta fannoni daban-daban.
Da farko sunana Nura Adam, ni mutumin Katsina ne mazaunin Abuja kuma dai aiki ya kawo ni. Gaskiya wannan matsalar man fetur ta addabi jama'a, domin duk inda zaka je ko zaka je kasuwanci ko wajen aiki dole sai ka hawo abin hawa, kuma cinkoso a gidan mai da wahala da al'umma ke sha. Gaskiya kamata gwamnati su gaggauta yin wani abu, domin ba dalilin da muke da man fetur din nan muna da shi a wadace a cikin ƙasa, kuma a ce wai muke fama da matsalar man fetur. Wannan ya kamata gwamnati ta shi tsaye, domin dama jama'a suna cikin kunci da talauci. Yanzu kuma wannan karancin mai zai ƙara jefa mutane cikin bala'i, saboda a wasu jihohi an ce lita ta fara haura 1,000 lita ɗaya ta mai, kuma in ka sha lita ma ina za ta kai ka. Gaskiya gwamnati ta shi tsaye. Idan kuma gwamnatocin nan ba za su iya ba, duka su sauka mu zaɓuwarsu kawai. Wannan raina hankali ne kawai ya yi yawa. Da ta shi ta magance wannan matsalar. A tabbatar NNPC sun samar da isasshen mai a cikin ƙasa wanda zai isha al'umma. Amma ƙasashen wajen za a je a sawo, tunda dama an saba sawo, a je a sawo a kawo, tunda akwai kuɗin da za a yi komai. Idan kuma gwamnatocin nan ba za su iya ba, duka su sauka mu zaɓi sababbi mu zuba kawai, shine magana.
Ni ne mai suna Dauda daga Jabi, keke na mafi nake tukawa a Jabi Air Rano Fuel Station. To mu yanzu inda muke sayan mai, ko yanzu mun ɗauki mutum da muna ɗauka naira 50, yanzu kuma an ka ɗauki mutum ko 200 ko 250. Zai ce wai ka cuce shi sanadiyya bai sa yanda yake sayan mai ba, wani bai da abu hawa amma kuma yana shan wahala. Brush mai in ya zo ya shiga yake ko ya shiga mota da yana biyan naira 100, yanzu kuma za a roƙe shi 200, zai ga gargama a cuce shi ne dumi, ko shi ma bai da abu hawa zai iya zo kuma ya spending money kudin shi akan transport nashi.
To me za ka gaya ma gwamnatin tarayya?
To gwamnatin tarayya dai su duba ma talakoki, kaza wayansu ba ko 1,000 ne ko 10,000 ne per liter, su ba su damu da wannan ba. A mun talakokin Najeriya dai manyan su duba mana dai su dan talafa mana shi, su dan soke mana mai nan. Wayansu ma daga ciki, wayansu akwai masu mata biyu, yara da yawa ciki suna ci mana da iyalinsu, ko mashin ta biyu ko keke napep ko taxi suna tukawa su biya musu bukata. Amma ban mai nan yanzu, kaza ba rusa musu biya mai iyalinsu bukata ba. Mu muna nan ko kasuwa muka je, abin da yake sayarwa da naira 50 za mu sayar 200 ko 300. Abin da yake sayarwa 500 za mu sayar 1,000 ko 1,500. Kasa yanzu kowa talakoki wahalar suke shan arewa. Ko masu aikin gwamnati ma ba karamsu salari ba, kaman yana ke biyansu daɗin haka ke biyansu, balle ma su ce wai su zo su kara samu kuɗi su biya transport nasu ko su je su saya abin da zai biya musu bukata ba.
Sunana Shaibu Muhammadu. To ni dai taimako na ga gwamnati, ina roƙon Allah wannan hali da muke ciki na tsadar mai, mu dai muna roƙonta da ta samu ta sauƙaƙar mana da wannan abin ya dawo sauƙi, yanda jama'a za su dinga samun shi a kankani. Ni dai manomi ne, kuma noman nan da nake ina sayan mai aƙalla ba ƙasar ba, a da ina ta yi sayan mai, ina sayan man da bai wuce 300 ba, ina amfani da shi a harkar shinkafa. To amma yanzu an wayi gari, man da nake saya nake ƙonawa a shinkafa na kafin ruwa ya wadace ta, ina ƙona man da ya kai 10,000 zuwa 11,000.
To abokin aikin mu Ali Baban Ƙarfi da ke Zaria ya ziyarci kasuwar Sabon Gari, inda ya tarar da wasu mutanen charko-charko suna jiran abin hawa bayan dogon tattaki a ƙafa. Yayin da masu ababen hawa da 'yan kasuwa su ma ke cewa wannan lamari ya sauya komai.
To a halin yanzu gani a katafarin babban kasuwar nan ko kofar kasuwar nan da ke Sabon Gari Zaria a jihar Kaduna, kuma yana tare da wani wanda za ku ji sunansa kuma zai mana bayanin irin matsalar da ya samu kafin ya samu abin hawa. Malam, ko me cikakken sunanka?
Sunana Umar Sani.
To ya kaji da wahalar tsadar mai din nan?
A muna fama da wannan tsadar mai sosai gaske, saboda ta tsaye mana da al'amura gaba daya. Da muna sayan man nan naira 670 ya zo ma 700, yanzu muna sayan man naira 1,000. Jiya ma na zauna awa 1.5 ina cikin billahi aka ce man ya kare ni saki fitowa ni zo ni saki bin wani layi a wani na Najeriya dai anan na kare dai ban samu mai ba sai daga bani samu man Najeriya ne zo dai aiki na sai shi akan naira 199 a jiya amma yau na saya a naira 1100
passenger da kake dauka yanzu ka dauke ka sai mai lita naira 1100 passenger nawa kake daukan passenger
mukan dauka 200 zuwa Zaria yanzu kuma mun dara naira 50 dan magaji ma mukan dauka 200 yanzu kuma mun kara naira 50
amma akwai mafita
babu to hakan ma dai muna tattake wuri da facin za saboda yanayin da ake cikin rayuwa wallahi kowa yana fama da kashi ne naira 50 din da kai an kara ma naira 100 ko da something kai in ka kara naira 50 kuma sai ya zama wani matsala daban
to yanzu haka ina tare da kuma wani wanda na ganshi a tsaye yana jira abun hawa mallan yayi matsalar abun hawa
to matsalar abun hawa gaskiya sai dai godiya kan saboda
da farko da son ji sunanka
eh sunana Siraju Abdullahi yawa ina kasuwanci ne nan kasuwa Sabon Gari domin Allah kasuwa da farko kasuwar ma ta yi karanci kosoma ba sai mun shiga kasuwa suna sayya kuma ga kalubale na abun hawa ina da mashin amma dole na ije shi a gida duba da tsadan mai abinda muke biya da muna biyan 200-250 to yanzu kudin ma ya so yin ninka kuma ai ta fama da karancin abun hawa bi da babu wasu da dama dai ba masu ije abubuwan hawan nan su
ka kallai yanzu da ka ce gashi ka na gan ka tsaye ana ka kai ka mutu nawa kuma ya abun hawa suke ana samu
to ana samu amma kuma kafin ka samu wanda zai zaka roka ya dan rige ma koyo masu sauki da guya
yanzu tare da gari da wasu bayin Allah wasu mata wanda naga kamar suna jira abun hawa kuma kamar sun dan fuskanci matsala malama ko me sunanki
Zainab Abubakar
malama Zainab naga kina tsaye kina kamar jira abun hawa yayi matsalar abun hawa yanzu saboda tsadan mai
gaskiya matsalar abun hawa sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah dai ya kawo mana mafita kawai
to abun hawan ya tashi ne ko ku daina na ayin dai
a'a abun hawa fa ya tashi sosai gaskiya abun hawa ya tashi to ba dai tuka samu ba sosai gaskiya Allah dai ya rufa asiri
to yanzu buga da tare da wata wanda ita ma din dai abun hawan take jira malama ko me sunanki
Sudada Sadiya Dahiru
kina da abun hawa ne ko ku ke majira abun hawan
muna jira abun hawa dan gaskiya ko tafiyar da muka yo yanzu rabi a kafa muka yo rabi muka gado su a nafe
saboda tsada abun hawan ko ku abun hawa
saboda tsada abun hawan a yanda muke zuwa ya tashi muna fata nan da dan lokaci kadan komai ya daidaita
akwai wasu labarai dake yawo cewa wannan karancin man fetur arewacin Najeriya ne yafi kamari ba kamar kudanci ba su san ma basan ana yi ba to washin ya gaskiyar batun na zanta da wakilin mu na Lagos Abbas Dalibi
kamar yadda ake fama da wahalar mai a arewaci a kudancin Najeriya ma akwai wannan wahalar man sai dai za a iya cewa watakila akwai bambanci so amma duk wanda yake zauna a kudancin Najeriya musamman a nan jihar Lagos da jihar Ogun da yake ina yawan zirga-zirga tsakanin wannan jihohin biyu ba yau ba ma kimanin kwanaki 10 da suka gabata ya san akwai sauyi inde mutum yana sayan mai a sandisan da zan je Lagos ina daukan mota na ne zan daga Abeokuta inje Lagos ko kuma daga Lagos inje Abeokuta yanci a mota na nake tafiya wanda mutum yana zuwa gidan mai sai mai to kwanaki 10 ma da suka gabata ya san akwai damuwa to a wannan lokacin nake tambaya me yake faruwa ne to tun wannan lokacin kusan kwana 10 kenan zuwa 8 za ga akwai alamar abubuwa na faruwa so a wannan lokacin za ga idan ka je gidajen mai za ga kaso mafi yawa na gidajen mai ma a Lagos din da Ogun za ga ba sa sayar da mai dan akwai lokacin da yawanci in zan sayar mai ina sayar mai ne a NMP so da su liter su ta fi dan sauki kuma ta fi kyau to amma akwai lokacin da zaka kuma yawanci a Lagos gaskiya da Ogun yawanci NPC din su suna sayarwa ba kamar arewa ba dan na tuna din da Kano zaga yawanci NPC tun ada dan mun mabe wahala zaga ba mai amma nan yawanci NPC din su zaga akwai
kamar za a iya cewa a adadin nawa yawanci suke sayar da kowace lita a wannan yanayin da ake ciki yanzu
eh yanzu yawanci su anan ma matsalar ba ma nawa ake sayarwa ba ka samu ma ka saya cikin sauki ka tafi kai harkokin ka shine damuwar dan last da na mai dai gaskiya shekaran jiya zuwa kwana hudu zan je Lagos na fita har kamar zan juyo ma saboda yawanci gidajen man ko ina kaga kasan nan yawanci ba yan bumburutu sosai balantana ka sayi mai da tsada ka je ka yi abinda za ka yi to har na fita na ga yawancin gidajen man ko ina a cike
you have 1 minute remaining
na je NPC mega station nan ma na ga ko ina ya cika ta ko ni gidan mai da a kulle yake sai ne sa'a sun bude to muna kusa da wurin maka maza muka shiga haka a ni lokacin na sha mai a wurin ina jin naira 600 ne da doriya 600 zai kai 620 ko 600 ina jin da 70 ba zan yi rike doriyar ba amma naira 600 ne da doriya
kamar to za a iya cewa ya yanayin zirga-zirga a Lagos kansansu da cinkosu har wannan rashin man ya sa al'umma na iya zirga-zirga ko wani yanayi ake ciki yanzu
gaskiya wannan rashin man ya sa an ka fito za ga garin shiru ko ina saboda ba motocin haya yawanci za ga in ka zo bakin titi ka nika ganin cinkoson mutane kenan suna jiran motocin haya babu to za ga yawanci yau ma ina jiha koma makaranta yawancin wurare yawancin yara yau ba su tafi makaranta ba saboda rashin man sannan da na shiga Lagos shekaran jiya za ga can kamar yadda na fara ma babu yan bumburutu to amma dama sai in ana wahalan mai ne za ga wasu suna zuwa su to da kyar su zo suna sayarwa akan hanya yanzu an fara samun yan bumburutu a wasu wurare a Lagos wanda zai nuna ma har a can ma ana wahalan man nan inda a normal situation bayan da za ka ga yan bumburutu a Lagos to amma yan kwanakin nan za ga suna tsayawa a gefen hanya da kananan jarkoki da mai
shin yaushe wannan lamari zai zo karshe Ku dakace mu domin jin ta bakin masu ruwa da tsaki. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Media Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na internet aminiya.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Madalla. Game da yadda wahalar man fetur ke ta gayyare ƴan ƙasa da dama na mararin jin yaushe lamarin zai ƙare bayan da kamfanin mai na ƙasa NPC ya ce tuni ya dinke bakin zaren hakan ta samu kutuntubi ɗaya daga cikin shugabannin dillalan man fetur a Najeriya wato Ipman inda ya bayyana cewa ai su NPC bai ba su mai kai tsaye saboda ba su da hannu a ciki kuma yanzu warwarewar wannan matsala sai dai ayi ta jira kawai
sunana da Muhammad Aran chairman na independent petroleum marketers na mena depot
to me zaka ce game da wannan yanayi da ake ciki na wahalar man fetur ana ganin an kasa gano bakin zaren daga ina matsalar
take bakin zaren kenan dai gwamnati ne duka matsalar sun suka tsakalo kudiyar doro
amma ita gwamnati kamar ta hannun NNPC ta ce ita fa ta magance matsalar a yanzu a zargi dillalai kawai
a wasu dillalai za a zarga Sai ku fara tambayan su zaka ga yanzu a dukkan mai in suka kawo NNPC ba su ba kowa mai sai retail retail kuma bodin su ne shi yasa zaka ga a retail yanzu sun kafa layi yadda inda kake tsammani kuma suna saidawa a 617
617
su NNPC amma yanzu haka zan tura maka number ka kira one of the private depots a Lagos ai yanzu ai yau din nan 860 za su saida maka lita daya kuma waya ba su kayan nan NNPC ne suka ba su kayan
to amma da can an ce matsalar ababen hawa da sauran su ne yasa
wanda irin ababen hawa yawanci masu zuwa dauko kayan nan da motocin su suke zuwa ya zamanto yanzu sun saida ma wayannan private depot din da tsada ma private depot kuma suna saida mana da tsada 865 suke saida mana so 865 in ka saka mota over 2 million naira an zaka kan in ka hada nawa za ka saida
Yanzu
kaga ya wuce abin da kake tsammani kaga ne abin da nake nufi shine bayanin da kaga dole ne in ma zaka sayar da kaya ne yanzu sai dai ka sayar da fiye da 1 sai ya wuce 1000 naira
to amma yanzu za a iya cewa ta ina ɗan ƙasa za su saran a kawo ƙarshen wannan lamari
NNPC su rika ba Ipman kayan su direct shine saukin wanga al'amari
kamar to kuna da matsala da su ne
su ba Ipman kayan mu direct
kamar kuna da matsala da su ne ba za ku iya tunkarar su kai tsaye
a to ni ba mun sani ba mu mun gaya musu da yawa su ba mu kayan mu direct tunda dai kasuwanci ne ka je ka saya sai ka sayar a yadda ka samu sun cire subsidy tunda sun cire subsidy ko me yake in ka so ba yanda ka so haka za ka saida ba
to amma yanzu za a iya cewa kamar akwai hasashe na cewa zuwa wani lokaci za a iya kawo ƙarshen wannan matsala
wala ba wanda ya sani su sun san yanda ya kamata su yi shi yasa na ce maka yanan independent petroleum marketers kayan su direct su faɗi kuma depot inda suka kai a farashi kaza to akwai wanda zai musanta musu kuma
to da kalamin Malam Adamu Ahmad Aran muka zo ƙarshen shirin a wannan lokaci kada ku manta za ku iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na internet na aminiya.ng ko ta tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya da kuma trustradio.com.ng domin daukar nauyin shirin ko talla a tuntube mu a 081-0557-375 sunana Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Media Trust